أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zamuci gaba cikin tafsirin wannan ayoyi da muka yi satin da ya wuce mun yi muqaddima akan suratul hajj da abubuwan da suka shahe ta yanzu yau kuma zamu tashi mun yi tarjuma ta wannan innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillah a guje zamu dauki aya biyu ko uku mu yi tafsirin ta dan mu san dai ina ne muka shi ina ne muka tashi ka aje an shiga sharhi ana ta bayani wani ya mance ma wani ayoyi ne dama akai can satin da ya wuce innal lazina kafaru Allah ya ce wadanda suka kafurta wasudduna an sabilillah suna kangewa suna hanawa gami da tafarkin Allah wal masjidil harami kuma suna hanawa gami da masallaci mai alhurma allazi ja'alnahu linnas wanda muka sanya shi ga mutane wanda sawa'an al-aqi fihi wal bad duk ɗaya ne a wajen shi cikin shi wannan daki na Ka'aba ba ko da dan gari yace man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda yayi nihin in baudewa da zalunci a cikin shi nuzikahu min azabin alim zamma dan dana mishi azaba mai radadi ko nihi yayi ko nihi ko irada mutun yayi sai yace wa izbawu ana katina lokacin da muka sabkar da li ibrahim makanal baiti annabi ibrahim muka sabkar da shi a gurin daki daki shine Ka'aba an kawo shi da alif wal lam dan ma'ruf ne yace Allah tushrik bihi bi shay'an kada kai shirka da ni ko daya wa tahir baiti ka tsarkake daki na li ta'ifina ga masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa war ruka'i sujud masu ruku'u da sujada masu yin sallah a wannan guri wa azim fil nas bil haji kai shela cikin mutane da aikin haji ya atuka rijalan zasu zo maka atahiyya kafa wa ala kulli damir abusa dukkan dan fararar taguwa wadda take mai yunwa cikin ta a dan fare ita ce addamir ya atina zasu zo min kulli fajjin ga kowace hanya wadda take amik mai kunci mai nisa wadda ta taho daga nisa ga kunci amma sun taso sun taho dan saboda ni li yashhadu manafi alahum dan su shaida abun amfani gare su wa yazkuru smallahi sa ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat akwana kai sanannu zan mu gansu mi ake nihi da su ala ma razaqahum akan abinda Allah ya arzuta su min bahimatil anam daga dabbobi na ni'ima fakulu minha ku ci daga cikin dabbobin nan wa adimul ba'isal faqir ku ci yatar da wanda bai yada kuma wanda yake matalauci mai cikin wani hali wannan sune ayoyin da muka kawo har zuwa karshen ayoyin suratul hajj nan gurin Allah madaukin sarki ya koro wannan ayoyi cikin siyaki a cikin siyaki mai kyau kamar yadda muka sani cewa Allah madaukin sarki cikin alqur'ani dukkan yadda muka ga tun daga baqara tun daga fatiha har zuwa nasi Allah ya sa littafin shi ne a bisa jeri wanda ya dace siyaki wanda ya dace inda zaka cire wata aya ɗaya ka kaita wani gurin da ba nata ba ma'anar wannan zai tabaci waccan ma zai tabaci kuma wanda yazo zai karanta zai samu rishin fahimta akan wannan wanda ka cire ma aya ka gusata siyaki wanda ka hi sani a cikin malaman tafsiri ko malaman hadisi siyaki yana da babban dauru wajen fahimtar maganar Allah madaukin sarki da maganar annabi alaihi salatu wassalam dauru siyak a wajen fahimta ma'ana ka koro zancan tun daga farkon shi ka zo shi tiryan har ka zo inda aka yi wannan magana shi yake baka babban nukta ta fahimtar mi ake cewa mi ake nihi da wannan magana dan bai yi ba cikin magana ko cikin zance na duniya ka dauki magana wani yayi magana ta wajen awa guda minti 30 sai ka zo cikin magana shi tsakiyar magana ka ka ciro wata jumla ɗaya ka tahi da ita baka gane mi take nihi ba ko kamata muguwar fahimta kamata fahimta ai da ka famce ta alhali mugo fahimta ce to siyaki yadda Allah yake zubo magana ya koro ta magana ce mutanasika tsakanin su akwai arrabat a haduwar juna babu wata magana da Allah zai kawo cikin Qur'ani ko wata sura ya zamana babu hadin juna hadin kai tsakanin su dole wanda yadda kaga ya jero su haka jerin nan ya kamata ya dace shi ake cewa asiyak to yayi magana mai alam mai tafsiri akan siyaki sosai kuma malaman tafsiri sun san da wannan a wajen fannin tafsiri wajen fahimtar tafsiri kamar yadda akwai bahasi na doktora guda dilalatu siyakil qur'ani wa asruhu fi tafsiri min khilal tafsir ibn jarir tabari wanda wannan yadda siyakin zance yake taimakawa akan fahimtar ayoyin qur'ani wajen al-imam ibn jarir tabari sai kuma asiyakil qur'ani wa asruhu fi tafsir madrasat al-aqaliyyah al-hadisiyyah الحديثة عفوا وندا محمد بن محمد الشهراني يي haka kawaidu tafsir gashi nan sanannin abubuwa ne wanda siyaki yake bada daurin a fahimci me ake nihi me ake gane ومن هنا أنا أقول الإمام الطبري كتير الله جل شيء أنا تبتر من الدور السياقي التفسير إن شاء الله أن جامع البيان مجلد نتر صفحة تدريوك دا تمانين دا ترى إيش فغير جائز صرف الكلام ألام أما هو في سياقه إلى غيره ابن جرير شيخ المفسرين أنا من نوني أكم مهم منشن سياقي إن القرآن إيش با هلك بني متين يدوكي كركت الدزنتي أتكين سياقي إن دا أكين شيء كيش ون سياقي دابا إلا بهجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل سيد الدليل كرر وان ديك نوني وان نون القرآن شيء نون هكنا أو أخبر الرسول أتقوم به هجة هو أبدا أو خبر الرسول هو أن لاباري نمن زان الله صلى الله عليه وسلم ديك نون هكنا فأما الدعوة فلا تتأذر على أحد أما الدعوة با وان ديك أزري أكنتا مسورة رهوان مغانا الإمام ابن جرير الطبري بكر هجة بكر أزري maganar Allah ka kawo ta ba a yadda take fada ba ba a yadda yake nihi ba ka sama kana da uzuri wajen Allah ko dai baka da shi inji Ibn Jarir al-Tabari anan gurin zan mu san cewa siyaki yana da dauri mai muhimmanci kamar yadda suka yi ta nuni akan fahimtar ayoyin al-Qur'ani mai girma al-jumalul atiya wannan ayoyi yake cewa wannan ayoyi ga baki dayan su sun tattaro sun kumso abubuwa wanda suke masu dama tashtamilu kullu sura ala al-maqasidil kulliya wal aghradul amma li nuzulil qur'anil karim musani cewa kowace aya kowace sura nake so tana da ta tattaro maqasidinta abinda Allah yake nihi akan sabko da ita da kuma garad am na sabkar qur'an bayan wannan na hukunce na shari'a ko qur'ani dukan sabko shi ai dan shari'a ne ko to wannan hadaf ne am na qur'ani to kuma kowace sura tana da hadaf inta na abinda take so ta karantar da mu cikin shari'a wanda hazan mu bishi mu samu shari'a wal hidayah allati yaquma fi jami'i ad-diniyya wa dunyawiyya kuma da dukkan wani abinda take so ta tabbatar mana cikin lamarin addini da cikin lamarin duniya kamar da ke cikin mafatihul ghaib wannan magana shi ce da maqasidul kubra lil qur'anil karim na taha abidin yake cewa kama yadullu ala hadha kamar yadda ake fada nuni akan wannan inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa wannan qur'ani yana shirye suwa zuwa ga hanyar da tahi ita ce mafi kasance mafi daidaita wai bashirul lazina wa bashirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati kuma tana yana bada al-bushr ga wanda suka yi aikata nagari aiki nagari anna lahum ajran kabira sana da lada babba ai hadha alquran allazi yace ai wannan qur'ani wanda shine mafi girman littattafai na sama kuma wanda ya tattaro dukkan ilimi kuma shine karshen littafin da Allah ya sabko daga sama yana shiryewa zuwa ga hanya madaidaiciya wadda ta daidaita ta daidai wannan aya mai girma ta tattare mana gaba daya makasudi na Qur'ani gaba daya game da cewa ta zo ne Qur'ani ya zo ne don saboda shiryar da mutane zuwa ga mafi daidaitar hanya ko mafi hanya wadda ta kasance ita ce mafi daidai dan yace idan muka bi tafasil na Qur'ani gaba daya zan mu ga haka ne zan mu gano cewa eh lalle Qur'ani ya zo dan saboda wannan wanda ma suke adawa da shi kafirai da makiya Allah dan ba su san shi bane man jahila shay'an ada wanda ya san ya jahilci abu shi yake gaba da shi yake kiyayya da shi amma da sun san Qur'ani sai dai zame musu masoyi dan duk wannan matsalolin na duniya da shi zai ka musu karshen shi zai ka mana duk karshen shi yace wa ma a hadha fa innahu istaqarra inda al-ulama anna li kulli sirra maqasidun wa aghradaha kuma duk da haka amma ya tabbata kowace sura ai mun ga cewa mun fahimci cewa babban hadafi na Qur'ani shine shiryar da jama'a to kuma banda wannan babban hadafin to wannan kowace sura kuma tana da wani hadafin ta wanda ta zo dan shi da abin da take so ta tabbatar wanda ita ayoyinta sun tattara akan haka ne da mawdu'anta da kuma wanda shine kawai hadafin wannan sura daga nan zan musa cewa kamar yadda al-maqasidul kubra lil qur'anil karim ibn abidin yake fada amin huna anan gurin zan musan cewa ma'anar da ta tattaro ga baki dai suratul hajj abinda ta tattaro in mun fahimci wannan shine kawai al-hasu ala taqwa zabura suwa akan tsoron Allah wa fi sura a cikin sura kuma suratul hajj wanda aka samu ta suratul hajj akwai rukunin musulunci kuma tarkizi ne akan cewa mafi muhimmancin abinda take suke jayarwa yake kawo takawakin su ne wannan rukunin musulunci wannan kuma haji tana daga ciki zuwa ga dakin Allah da halartar wannan guri mai girma guri mai tsarki duka dan ka kara takawani ka kara tsoron Allah to to ita kuma tazo dan ta tabbatar da tsoron Allah ita umarce mu da bayani akan haji haji kuma ba bulaguro bane kawai na bude ido ka ta hina ƙara takawa da tsoron Allah kamar da Abdahir ibn Ashur ya nuni cikin at-tahrir wa at-tanwir magana ta gaba inna siyaq hadhihi al-ayat min suratul haji fi falki al-gayat al-kulliya allati alaiha madar at-tanzil ayoyi na cikin suratul haji wannan gabaki daya suna cikin abinda ake ce ma karshen manuha wanda gaba daya al-qur'ani ma dan wannan ya sabko ita ce takawa sai ta zo tana mai tabbatar da siyakin al-qur'ani gabaki dayan shi al-aghrad wal-maqasid al-asasiyya lil-qur'an al-karim wa ma'anihi al-kulliya wa asalibihi al-muttarida ta zo ne ta tabbatar da bukatu da manuha ta tushe na asali na al-qur'ani da ma'anonin da yake kwashe da su kamar yadda wannan magana tana cikin asiyaku al-qur'ani wa asruhu fi at-tafsir na gaba inna siyaqi hadhihi al-ayat min suratul hajj duka wannan ayoyin da muka jano muke magana wannan ayoyin da aka jayo na cikin suratul hajj dukkan su sun tattaro ma'ana wadda ta gangamo manhar qur'ani gaba ɗaya shine zabura su akan tsoron Allah yace anan gurin sai mu nura mu fahimta akan cewa ta'addudun maqasirin ta maqasirin a suratul hajj da abinda take so ta tabbatar daban-daban ne sai dai abu ɗaya da yake tattaro ta gabaki ɗaya kawai zaka ce tana zabura suwa ne akan tsoron Allah da nuna mu yanzu yadda za a ji tsoron Allah sai yazo cikin siyakin wannan ayoyin cikin siyakin ayoyin cikin suratul haji sai yazo cikin siyaki wanda yake akwai haduwa da gamuwar juna tsakanin ayoyin ga abin da ke gabanta bayan Allah ya bambance mana a abin da ya gabata ya kawo mana siyaki na tsakanin kahurai da mummunai fariki guda biyu jama'a guda biyu na kahurai da mummunai sai bayan wannan ya zo mana da bayan bayani akan girman alhurmar dakin Allah madaukin sarki ma izami kufar haula ibi ma ja'a bihi muhammad tare da kahurcin wannan mutanen da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda su ne aikin su shine kange mutane da hana su gami da aikin Allah kuma da masallaci mai alhurma wannan kuma dan saboda sun ƙi su yi hijira kuma sun ƙi su yi jihadi tare da abinda alqur'ani yake nuni akan cewa sun ci gaba akan kahurcin su da bayanin cewa suna da mummunan sakamako da mummunan narko shine sai Allah ya ce innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah kahurai hakika suna kangewa suna hanawa game ga tafarkin Allah kuma suna hanawa ga masjidil haram masallaci mai alhurma wanda muka sanya shi ɗaya ne ga bako da dan kauye har zuwa ƙarshe da abin da yazo na mummunan narko ga wanda suka siffantu da wannan siffa kuma sai Allah ya kawo kyakkyawan narko ga wanda suka siffantu da akasin wannan siffa aya ta 24 wa hudu ila dayyib min alqawl wa hudu ila siratil hamid su an shiryar da su zuwa ga magana daddada kuma an shiryar da su zuwa ga hanya abun yabo yace ai kama kana sababu istihqaqil mu'minina kamar yadda ya kasance sababin da ya sa mummune suka cancanci ni'ima shine bin su hanya ta gari dan sun bi hanya ta gari to haka nan mushrikai abin da ya sa sababin da ya sa suka kasance sun cancanci azaba sune kahurcin su da hana mutane game ga tafarkin Allah a cikin wannan akwai munasaba ga abin da ya gabata da mai kyakkyawar munasaba tare da bayanin haƙin musulmi a cikin masallaci mai alhurma da kuma tsoratarwa game da wanda zai rika yin aikin asha da aikin banna a cikin masallaci da kuma mai alhurma da kuma cewa an umarta a tsarkake wannan masallaci game da shirka da kazamta ta zalunci da kuma wuce gona da iri ka wannan bayani yana cikin nuzumud durar fi tanasubil ayi wa suwar sai yace a cikin a gaba cikin bude wannan ayoyi na suratul haji wanda suke bayanin haji a cikin suratul haji bude wannan ayoyi sun zo akan tsoratar da wannan shela ga wanda yake son yin ilhaji wanda yake so yayi nihin yin ilhadi wanda yake nihi waye so aka ce yake so yayi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin kaga irada kawai aka ce to kuma yace ina gami da wanda zai ce shi zai aikata abun ma a ranka ka ce wannan masallaci mai alhurma ko kaza zan yi mana Aisha to shi Allah yake ma wannan mugun magana mai kabri to kuma ina ga wanda aikatawa yayi ko wanda za a dauke su mata a kai su can gurin Saudiya dan saboda zina a lokacin aikin haji a guri mai tsarki yace innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram har zuwa ga yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wa kama sa wa ka annama hadha istada hadha siyaqi hadhihi al ayati istidaa haythu innal ilhada min akhtar ma yuqu min anil hidayah ila siratil mustaqim kamar ka ce wannan siyaqin na ayoyin yana nuni ne zami da cewa ilhadi shine mafi girman abin da ke sawa a kangi a hana gami da bin hanya wadda take madaidaiciya kuma shi yake hanawa gami da abubuwan da suke sa tsoron Allah wanda tsoron Allah shine babban makasudi na sura gaba ɗaya kamar yadda ya gabata kuma da kan cewa mutun ya halarci abubuwa na amfani cikin aikin haji da na duniya shi da lahirar shi wanda wannan babba khususiyya ce tata dan Allah ya sanya shine ta'lili ga wannan azim fi nas bil haji ga zuwa ƙarshe yace na daga cikin manafi'in abun amfani na addini talaki ayi idatu tauhid bi tariqatil mushahada lil masjid al haram mutun ya karba akida ta tauhidi dan saboda gashi ya ga daki mai alhurma masallaci mai alhurma na Allah wanda da ganin shi yana tabbatar da akida da take ta gari da addini na gari a cikin musulunci dan saboda rai na mutun karan kan mutun yana son almahsusa ta ga abun kyarara dan adam yana son abun koda ana ta bashi labari in ana so ya ƙara gaskata abun to ya gan shi kyarara da idan shi sai Allah ya ce to su rika zuwa ɗakin shi su gani zai ƙara musu imani dan saboda rabbi arini kaifa tuhil mauta kaga annabin Allah ne ya yarda da mutuwa ya yarda da komai ya san Allah ne mai yi amma dan saboda yayi takilmin manzur ila mahsus ya cirata daga abin da labari ne yake ji yaje zuwa ga abin da ganin shi yake ido da ido annabi ibrahim kaga shi kanshi ya san cewa ya gani ido da ido abin zai ƙara mishi imani shi yasa yace liyatma inna qalbi dan zuciyata ta nutsu da ya taqawwal idrakil aqli bi mukana sai Allah ya nuna cewa duk da kun yi imani kuna garin ku a kauyen ku zamane amma ku je ku ga daki na zai ƙara tabbatar muku da imani ya tabbata a cikin zuciyar ku da tauhidi wannan shine asalin babban amfanin da za a samu a cikin addini in an je zuwa ga aikin haji shi yasa yace liyashhadu manafi'a lahum su halarci abun amfanin su wannan na addini kenan yaji uba da zalika hadisin alil maqsid al asli allazi aqama alaihi ibrahim al bait al haram bayan haka sai Allah ya kawo babban makasudin da yasa annabi ibrahim dalilin shi ya gina wannan daki mai alhurma shine tabbatar da bautar Allah da kuma yin bautar Allah da tauhidi da ikhlasi kuma akubuta da shirka da sabubban shirka da duk abin da zai kawo shirka sai yace mana izba wa ana li ibrahim makana al bait Allah tushrik bi shay'a ka gani ka ai shirka yace wa dahir bai ce lidaifin kuma abu kama kiran na farko kore shirka ne da tabbatar da tauhidi ka wala ilaha illallah ce sai aka fara da cewa la tushriki ne la ilaha illallah la ilaha wa dahir bai ce lidaifin shine illallah tabbatarwa ne da korewa sai wannan siyakin nazance ya zo a cikin kyakkyawar haduwa da game kai da juna na wannan ayoyi tayyid ya kawo cewa ta'alili akan cewa ومن يرد فيه بالالحاد بظلم نزقه من عذاب اليم معطوف ne akan waccan magana yana nuni akan cewa al-mulhid fil masjid al-haram kad khalafa bi ilhadihi bima fihi aradahu Allah ta'ala min tariq min tadhhirihi ina amara bi bina'ihi nuni ne akan cewa shi mai ilhadi da aikin asha a dakin Ka'aba da yayi nihin wannan nuni ne akan cewa ya saba abinda Allah yayi umarni yayi niyya aka gina wannan daki dan shi kuma ya kafurce ma ni'imar Allah da har ya kai shi wannan guri kuma yake yin baude ma Allah wa fi zalika min tawbihu ulaika al-mushrikin ala fi'lihim kuma cikin wannan akwai tsoratar da wanga yin gatse da wulakantar da mushrikai da nuni akan cewa busu kyauta ba akan wannan aiki da suke kyarara dan saboda baban su kakan su annabi ibrahim wanda Allah ya sa shi ya zauna wannan guri na dakin yayi umarni da a sarkake shi da dawafi da tsayuwa da kuma ya tazo tabu'a mai kauli mufassara tabawu'a kin zaman da aka ce an zamanar da annabi ibrahim a gurin baiti wa izbawu ana li ibrahim makana al baiti zamanar da shi kin shine ce Allah tushrik bi shay'an yace sai yayi nuni zuwa ga cewa mafi babban shiriya mafi babban makasid kuma mafi girma shine dakin nan mai alhurma ya kasance tun lokacin da ya kasance ramazi ne na tauhidi ya kasance shine muntalik macirata inda ilani da sanarwa ta tauhidi zai rika hutawa shine wannan guri kuma da sanar da mutane gabaki daya su bauta ma ubangijin wannan daki ba tare da sun shirka sun samu shi shirka ba da abinda zai shigar da su cikin tsarkake shi min babu aula tun farko su tsarkake shi dan saboda sha'ani cikin tsarkake daki gaba daya ta taro tsarkake shi ayi kyar tsarkake Allah da tauhidi abota mishi shi kadai babu shirka kuma a tsarkake shi gami da rike abin bauta da kiran wasu gumaka a cikin shi da wasu butun-butuni da dukkan wani kafirci da dukkan wani nau'i na bid'a da saban Allah da dukkan najasa da kazamta da zub da jina ne da wani dukkan su a tsarkake dakin Allah gami da wannan dan saboda haka ne ya tabbatar da cewa Allah tushrik bi shay'a yace summa lam yazal al-khitab li ibrahim sannan dai ayoyin basu gushe ba annabi ibrahim suke ma magana suka ce wa azimfin nas bil hajji kasma mutane shela gami da aikin hajji kamar yadda ya kasance magana jumhurin malamai ce cikin kissan nuzulin saukar aya da ke cikin adwaul bayan da at-tahrir wa at-tanwir bima fi nida'un nas wa da'awatuhum ila qasr al-bayt kira ne ga mutane da dukkan su cewa su nufaci zuwa wannan daki mai alhurma dan su bada aikin ibada na aikin haji kuma an sanar da annabi ibrahim cewa wannan Allah ne ya umarce shi da haka ya isar da mutane gami da wannan sakon tun suna cikin tsatsan uwayen su wannan kiran kuma ya je ya hada sasannin duniya ga baki ɗaya da izinin Allah ba da wannan shelar ba kuma dan su amsa kira su kwatanta umarnin Allah da ya umarce shi da tsoron Allah da talbiya da kalmar tauhidi wanda zace suka amsa suka ce labbaik allahumma labbaik kamar yadda ya zo a hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya huddu al-Khalil annabi Ibrahim hakika ya aikata abinda Allah ya umarce shi sannan bayan shi dan shi annabi Muhammad ya aikata abinda Allah ya umarce shi sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun kira zuwa ga aikin haji ga wannan daki kuma sun bayyana cikin wannan cewa a zo ai aikin haji sun yada kuma wannan abinda Allah ya alƙawali cewa mutane za su zo mishi a kafa da nesa da kaza kuma haka ta kasance masharikal ado magaribaha wanda yake ga aikin haji ko a tele ne ya shaida da wannan gaskiyar wannan aya yace wa istadrudu siyaqi ya bayani hikimati zalika kuma bayanin ayoyin da bai gushe bai ci gaba da ba mu bayanin hikimar da ta sa ayi haka shine li yashhadu manafi'a lahum abinda yake nuna cewa akwai irtibat hadin kai sosai tsakanin ayoyin guda biyu dan wannan ta'alili ne ga abinda ya kamata me yasa aka cewa azimfin nas bil haji sai yace li yashhadu manafi'a lahum dan su shaida abin amfanin su suna da alaka da juna yace in tu'zanu fihi mai atuka mushal in kai kira kai shela za su zo maka tahiyya kafa da abin hawa dan saboda su halalci abin amfanin su abinda ake nihi shine abin amfani gare su gabaki daya sahihiyan magana manafi na duniya da manafi na lahira abin amfani duniya da lahira gabaki daya kamar da adwaul bayan da tahrir wa tanur yayi nuni yake cewa a azamu zalika mafi girman wannan abin amfani shine haduwar kalmar tauhidi a cikin guri daya ɗan tauhidi mummunai su hada a guri daya babu kamar wannan babban makasudi dan saboda wani su ya ga wani kuma ya san cewa lalle wannan kamalar imani ce ta sa wannan mutane miliyan kaza su hada a guri guda a lokaci guda kuma ba hada ba inda kallon kwallo ne ko wani kada kada aka hadu sai an yi tahawashe da kwace kwace a gurin amma sai Allah ya sa wannan guri ne na alkhair wata tadammanu al-aya nafsaha ita aya kanta ta kumshi cewa li yashhadu manafi'a lahum shuru'an fi bayan ma yata'allaqu bil ihlal ba'da tulul ihram bil hajj farawa gami da abin da ya shahi abin nan ihlal daukan harami a cikin sha'anin haji wanda wannan mafi girman abubuwan da ke ciki ya nuna cewa mutum ya shiga aikin haji shine ayyukan ranar layya daga ciki akwai hadaya akwai layya da abin da aka shar'anta na raba wannan naman akan yanka kuma ayi da sunan Allah a raba ma musulmai wanda ba za a gushe ba ana ta ambatan Allah tun lokacin da aka yi layya ko aka yanka ta kuma akwai ciki akwai fadakarwa akan cewa babban garadi na asali babban bukata ta asali shine kusantar Allah madaukin sarki da a ambaci sunan Allah madaukin sarki a wajen yake cewa wa yazkuru sumallahi subausa au ka ambaci sunan Allah ai ta zikirin Allah kamar yadda zo cikin tafsirul kashaf da mufatihul ghaib yace kama yustafadu min al-amri kamar yadda ake fahimta daga lamarin cewa na halacci ne na cin dabbobin wannan cewa fa kulu minha ku ci daga cikin dabbobin nan a cikin wannan kwanakan sabanin al'ada ta mutanen jahiliya da su ba su ci daga cikin abin bautarsu abinda suka yanka na layya duk da kuma suna son abin suna buƙatar abin sai su kici amma Allah sai shar'anta wa musulmi cewa su su ci kuma su ci yatar da wanda suke so alba'isar faqir yace kuma walam yazal siyak siyakin ayoyin da bai gushe ba yana cewa liyaqad summa liyaqadu tafasahum waliyufu nuzurahum wa liyadawfu bil baytil atiq yana game da abin da ya gabata yana game da sha'anin cewa to abin da ya gabata na cewa ayyuka na ranar layya da bayanin abin da zai biyo bayan shi yana game da mutun ya biya sabki aikin hajjin shi da kuma tawafin haji da kuma tawafin ibada wanda ɗaya ne daga cikin rukunan aikin haji sai dai usulubin ya koma cikin wannan aya ya tashi cikin wannan aya daga gaiba zuwa ga sabirul iltifat wa tafannun fi balagati nuzumul qur'anil karim, balaga ce ta alqur'ani. Kaga ana zancan magana da su gaba da gaba sai aka dauke kuma aka ce summa liqadu tafasahum wa liqul nuzurahum, ake magana da wasu wanda kamar ma busana shi a balaga ake ce ma al iltifat. Qur'ani yana tayin shi hatta idza kuntum fil fiki wajaraina bihim, kaga maimakin a ce wajaraina bikum ya aka ce bihim, iltifat ne dan saboda usulubi ne na balaga iya zance cikin magana ka a tahi akan usulubi tun daga farko har karshe daya kamar yadda yake cikin at-tahrir wa at-tanwin wa fi at-ta'bir, a cikin ta'bir da yake cewa liqadu tafasahum din wannan wasaf ne siffantawa ce ga dabi'a ta hali a halin da mai haji yake karewa, ma'ana a tafsiri kazamta, ma'ana dan su kare kazamta su kazamta wannan Allah da ya faɗi kazamta hali ne da yake bada labarin da mai aikin haji a bisa wannan halin yake cewa suna zuwa aikin haji da kura kuma kan su furcaca dan babu wanda ya tsaya yake cikin sha'anin ado ba shi yake gaban shi ba, dan mai haji yana zawwa a gobe hamma a ran nan Allah madaukin sarki yake alfahari yana mubahati da mala'iku yace musu unzuru ila ibadi rana arfa yace za'u shi usan gubaran sun zo cike da kura kai furcaca dan su bauta mini, kaga yadda kazamta ta kasance a wani guri abin kihmaci amma a can gurin Allah ha alfahari yake da ita kuma tana burge shi tana burge mala'iku shi har yana goran ta musu kamar yadda Ahmad ya rawaito a musnadikin shi wa fi haza anna shughuluhum shagil, kuma wannan nuni ne akan cewa babban shagalin da ke gaban su babban hammun da ke gaban su shine harami da aikin haji da bada ayyukan su da fuskanta zuwa ga Allah gabaki daya dan saboda amsa kiran Allah kuma dan sadda cikin khushu'i da kaskantar da kai da nuna cewa kai ba kowa bane, shi yasa aikin haji aka hana wanka aka hana cire gashi aka hana duka me yasa ba umarni bane da cewa mutun ya zama da kazamta abin soce a'a dan ka nuna cewa ka zo wajen Allah a kaskance zaka zo mishi ba nuna bace ani alhaji ne da shadda zan zo da kazanan taho da tararin almuski ba wannan ba Allah yake bukata wannan a wani gurin da aka so shi daban anan kuma abin da ake so ga ka ka zo gurin Allah madaukin sarki da dake shi kaskantar da kai da nuna cewa kai ba kowa bane ga kama da kazamta da hurcaca ba gyara jiki kayan ma da kasa ga irin kayan da kasa duka kaskantar da kai ne fa kana jazaohum annallahi yubahi bihim almalaiika yawm arfa, sai kasance sakamakon su Allah madaukin sarki yana alfahari da su ga mala'iku ranar arfa. Ranar arfa ne sun hadu kinnan sun taru gaba daya annabi alayhi salatu wassalam yadda hadisin yake a cikin musnad na al-imam ahmad hadisi na 7789 daga abdullah ibn amr ibn al-as yake cewa annabi alayhi salatu wassalam yana cewa innallahi yubahi malaikatahu ashiyata arfa yawm aybi ahli arfa, Allah madaukakin sarki yana alfahari yana ma mala'iku alfahari ga yan arfa a ranar asahiyar arfa, sai ya ce ku duba zuwa ga bayuna sun zo mini kai cike da kura kuma sun zo mini da kazanta, wannan Allah yana alfahari da wannan me yasa, dan saboda sun kaskantar da kansu sun nuna cewa su ba kowa bane a wannan kaskantar da kai ake so da shugaba da kowa, sai Allah ya ce kowa je da tuha daya ko president in kasar ku kake in ka je ba da kayanka ba zaka tafi zaka je yadda ake yin aikin haka zaka yi ba wanka ba cire gashi ba kaza kuma haka Allah ya so shi yayi umarni, kaga wannan yake nuna mana cewa shar'an ta wani abu cikin addinin musulunci ba mai iko shi kuma hankali bai shiga ciki, kazamta da ake cewa annazafatu minal iman tsafta cikin imani ne in za a yi arwalla a yi in ka yi janaba ka yi wanka in ka zo ana ta umarni da mutum ya yi wanka ya tsaftace jikin shi amma a can umarninka aka yi ka tsaya da kazamtarka, kaga da hankali ka sa me zaka ce, addinin kuma zai ce a yi kazamta addinin zai umarni da kazamta to amma mai abin shi yace a yi kaza baka da izini sai sallamawa ko ka gane hikima ko ka san me yasa yace a yi ko baka san me yasa yace a yi babu ruwanka kau sallamawa gare ka balle ma ga bayanin hikiman mun yi shine kaskantar da kai da nuna cewa kai ba kowa bane ga ka ga ɗakin Allah ka madaukin sarki ba gurin ka mishi girman kai bane, nan zan mu takaita cikin siyakin ayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara, inda tafsirin su zan mu dauka sai su yi wata muna sai su yi wata ana yi kuma zaka ga cewa wannan ayoyin kadai sun isa babban makasudin da ake faɗi na cewa na Qur'ani na shirye suwa da kaza dukka gaba ɗaya ana dauka a kalkashin nan. Qur'anin Allah gaba ɗaya tafsili ne na wasu lamurra ba wai dan a ce kamar yadda Al-Imam Shafi yake cewa da a ce mutane sun fahimci suratul Wal-Asr innal insana lafi khusr ta wadatar musu Fatiha kadai malamai suka ce talkhisi ne na dukkan abin da ke cikin Qur'ani, to amma in aka bar abin a Fatiha kadai sai zamana sai gajigan malamai za su gane abin sai Allah yayi tafsilin abin yadda har ma karamin dalibi zai fahimci tafsilin wasu lamurra sai aka ci gaba da kama Allah yayi talkhisi ne shi yasa ko yanzu a cikin manhaji na bahasi in zaka yi kai talkhisi sai kai mulakhasul bahas a farkon bahasi kai mulakhas kai bayanin cewa bahasin naka zai kumshi kaza zai kumshi kaza zai kumshi kaza koyi ne da Allah Allah madaukin sarki ya kawo littafin shi yayi Fatiha da farko Fatiha wannan talkhisi ne duk abin da za a faɗa gaba ɗaya ciki duk abin da za a faɗa shi yasa tafsirin ta yake zawa cikin mujalladat masu yawa Ibn Kasir Allah mushi rahama safohin da yayi ba kadan bane wajen tafsirin Fatiha haka Ibn Jarir al-Tabari ya ci wajen mujallar guda wajen tafsirin ta kaga duka tafsirin abin da yake ciki ne abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum